thing that our people do for money.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum. Kungiyar Hamas ta ce tana nazari kan sabon tayin da Isra'ila ta yi mata na ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a Gaza, yayin da Masar ke ƙara ƙaimi wajen ganin an kawo ƙarshen yakin da bangarorin biyu ke yi, wanda aka kwashe watanni ana gubza faɗa, a kuma kaucewa shirin Isra'ila na kai samame birnin Rafah da ke kudancin Gaza. Wani babban jami'in Hamas, Khalil Al-Hayya, bai faɗaɗa bayanai kan tayin ba, amma ya ce batun ya shafi bukatar da Isra'ila ta mika musu. A farkon watanin na Afrilu, masu shiga tsakani a yakin sun maida hankali wajen ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta tsawon makonni shida, a kuma saki fararen hula da marasa lafiya 40, inda za a yi musayarsu da ɗaruruwan Falastinawa da ke gidajen yarin Isra'ila. Wannan sanarwa ta Hamas na zuwa ne sau'i bayan da wata babbar tawaga daga Masar ta kammala ziyararta a Isra'ila, inda aka tattauna sabuwar hanyar da za a bi don ganin an kulla yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza, a cewar wani jami'in Masar da ya nemi a sake sunansa. Babu dai cikakken bayanai da suka nuna cewa sabon tayin na Isra'ila na da wata alaka da ziyarar da tawagar ta jami'an Masar suka kai a Isra'ilar. Hakan na faruwa ne yayin da rahotanni ke cewa mai yiwuwa Burtaniya za ta tura dakaranta don su kai kayan agaji a Gaza ta karamar tashar jirgin ruwa da dakaran Amurka ke kan ginawa, kamar yadda wani rahoton BBC ya faɗa a ranar Asabar.
According to the report, the British government is considering deploying troops to drive the trucks that will carry.
Wakilar kamfanin dillancin labarai ta AP ta ce gwamnatin Burtaniya na duba yiwuwar tura dakaranta don su tuka motocin da za su kai kayayyakin agajin daga gabar teku zuwa cikin Gaza.
Here along a floating path to the shore.
Gwamnatin Burtaniya dai ta ki cewa uban kan wannan batu. Kuma rahoton na nuni da cewa ba a kammala yanke shawara kan hakan ba, yayin da batun ma bai kai ga teburin Prime Minister Burtaniya Rishi Sunak ba, a cewar rahoton na BBC wanda ya rawaito wasu majiyoyi daga gwamnatin kasar. Rahoton ya bayyana ne bayan da wani babban jami'in sojin Amurka ya ce kasarsa ba za ta tura dakaranta cikin Gaza ba, amma wata kasa za ta tura mutanenta da za su kai kayayyakin agajin zuwa cikin Gaza. To a gefe guda kuma, ɗalibai da ke zanga-zanga a kan yakin na Isra'ila da Hamas a jami'o'in Amurka, waɗanda wasansu har suka yi arangama da 'yan sandan kwantar da tarzoma, sun sha alwashin ci gaba da gudanar da zanga-zangarsu, yayin da makarantu da dama suka yi Allah wade da shugabannin wasu jami'o'i da suka kira wa ɗaliban 'yan sanda don a kawar da su. Yayin da ake ci gaba da tattaunawar neman sulhu a Jami'ar Columbia da ke New York tsakanin hukumomin makarantar da ɗalibai masu goyon bayan Falastinu da suka kafa tantunan zaman dirshan, majalisar dattawan makarantar ta cimma matsaya a ranar Juma'a cewa a gudanar da bincike kan shugabancin jami'ar, wanda a makon da ya gabata ya gayyaci jami'an 'yan sanda don a kawar da ɗaliban, lamarin da ya kai ga yin arangama tsakanin 'yan sanda da ɗalibai, inda har aka kama sama da mutum 100, kodayake jami'ar ta saka wa'adin kawar da tantunan da ɗaliban suka kafa. Amma makarantar ta tura wa ɗalibai sakonnin email, inda take cewa hakan zai ƙara ta'azzara lamarin, tana mai fatan za a kai ga samun maslaha kan takaddamar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu makamai masu linzami da Rasha ta harba cikin Ukraine a ranar Asabar sun faɗa akan wasu tashoshin wutar lantarki da ke tsakiya da yammacin ƙasar, lamarin da ya ƙara dagula al'amuran ƙasar ta Ukraine, wacce dama take fama da matsalar wutar lantarki, yayin da ƙasar ke fuskantar ƙarancin makaman kare har-haren sama duk da nasarar samun tallafin sojin Amurka. Harin wanda aka kai da makamai masu linzami kira ballistics shine na hudu mafi girma da Rasha ta kai kasar tun daga ranar 22 ga watan Maris din da ya gabata.
We urgently need Patriot systems and missiles for them.
Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine kenan yake cewa muna buƙatar makaman kariya da kuma na linzami cikin gaggawa. Waɗannan makamai da su ne za a kare rayukan jama'a a yanzu nan.
Can and should save lives right now.
Masu ayyukan ceto sun yi ta faɗi tashin ganin sun kashe gobarar da ta tashi a tashoshin wutar lantarkin waɗanda suke yankunan Lviv da Ivano-Frankivsk, yankunan da suke da iyaka da ƙasashen Poland da Romania, waɗanda mambobi ne a ƙungiyar tsaro ta NATO a cewar jami'ai. Wata makwancin guguwa da ta ratsa yankin Omaha da ke jihar Nebraska a nan Amurka a ƙarshen makon nan ta lalata gidaje da kayayyakin more rayuwa da dama. Rotunan farko sun ce mutane sun ji raunuka amma babu wanda ya rasa ransa. Jiya ta Nebraska ta sha fuskantar irin wannan ibtila'i, amma wannan da ya faru a ƙarshen makon nan shi ne mafi muni wanda ya ratsa ta are maso yammacin birnin na Omaha mai mazauna kusan 485,000. ‘Yan sanda sun ce ɗaruruwan gidaje sun lalace mafi akasari a yankin Elkhorn da ke yammacin birnin. Ma'aikatan kashe gobara sun yi ta bi gida-gida suna taimakawa mutanen da suka makale a gidajensu. A wata sabuwar unguwa da aka gina an ga yadda guguwar ta lalata manya-manyan gidaje ciki har da wanda guguwar ta shafe shi baki ɗaya. Yanzu kuma sai fagen wasanni. Burin Liverpool na ganin ta lashe kofin gasar Premier na bana ya ƙara dishewa bayan da ta tashi da ci 2-2 da West Ham a wasan da suka buga a ranar Asabar. Yanzu haka ƙungiyar ta Liverpool tana dingisawa dangane ta kai ga ci yayin da kocin ta Jurgen Klopp ke shirin barin ƙungiyar a ƙarshen wannan kakar wasa. Liverpool dai ta yi nasara a wasa ɗaya ne tak cikin wasanni biyar da ta buga a baya-bayan nan. Wannan kunnen doki da ƙungiyar ta yi da West Ham ya sa yanzu tana zaune a matsayi na uku a teburin gasar ta Premier. Wani abu da ya ƙara fito da matsalar cikin gida da ƙungiyar take fuskanta shi ne musayar kalamai da aka yi tsakanin Mohamed Salah da kocinsa Klopp. Lamarin da sai da ɗan wasa Darwin Nunes ya shiga tsakani a daidai lokacin da ake shirin yin canjin 'yan wasa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo cin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafafen yanar gizo. Sunana Halima Abdullahi, jagorar shirin. A cikin shirin na wannan mako za mu duba batun cin zarafi da yadda amfani da kafofin yanar gizo ke taimakawa wajen jawo hankulan masu faɗa a ji, kasancewar yadda aka yi ca da wani faifan bidiyo da aka yi ta yadawa a kafofin sada zumunta inda aka ga wata ɗaliba tana cin zarafin ƴar ajinta tare da goyon bayan wasu ƙawayenta da ke aji ɗaya su ma. A bisa bayanai daga dandalin Wikipedia, cin zarafi na nufin amfani da ƙarfi, tilastawa, muggan kalamai, zagi, duka, barazana ko tsoratarwa daga mutum ɗaya ko wasu mutane musamman ga wanda ake ganin yana da rauni ko ba shi da ƙarfi mayar da abin da aka yi masa. Baya ga wannan shimfiɗa, bari mu fara duba inda matsalar take daga bakin wani matashi.
Sunana Abdulhalim Abdullahi Aljamawi. Ni na fi ganin yara su koya cin zarafi ya ta'allaka ne tsakanin wuri uku, ko dai kafafin sada zumunta, ko dai ko makaranta, saboda rayuwarsu gaba daya mafi yawan lokutan su yakan dauku ne tsakanin waɗannan wuri uku. Kullun suna gida, daga gida in za su fita makaranta za su any other place da za su je bincike, su je su dan yi minti kaza awa kaza su dawo. Makaranta ne, wani zai je daga 8 zuwa 2, wani zuwa 4, wani zuwa 5, da wani zuwa 6. Gida kuma nan zai kwara, sai kuma kafafin sada zumunta, tunda kullun suna tare da wayoyinsu. So nan ne inda ya kamata kamata iyaye su saka hankali me yaran shi suke koya. Wasu sukan koya ne daga prefect. Ana bada shugabanci tun ina karami naga an ba wani prefect yanda yake mana ana gani kowa yana tsoron wani kuma ko malamai ba su mai magana ni ma in naje zan yi haka. Wasu kuma daga kafafin sada zumunta ne. Wani kuma daga gida ne. A tsakanin iyayen probably akwai bullying. Tsakanin siblings din inda kai babba ne kai yanda kaga dama ma kanana. So su ma sun koya za su yi mana kasar su. So dole ne sai mun tashi mun duba tsakanin wurare uku nan.
Sai kuma bayani daga bakin kwararriya.
Sunana da Tawa Babara kwararriya wajen ilimin yara matakin farko da kuma wajen fahimtar yadda kwakwalwar yara ke tafiya a wajen samun ingancin rayuwa. To gaskiya wannan cin zali a tsakanin yara gara ma kowa ya bude kunnuwan sa ya ji abu ne wanda yake da asali daga yaro ko a cikin al'umma. Kada mu yi hasashe akan cewa ai talabijin ce ai yanar gizo ce ta bata yaro ba lallai ba. Akwai abubuwa a kwakwalwa guda uku da muka sha bayani mu wanda muke zurfin bincike akan yadda kwakwal yaro take tasiri akan sa. Turance akwai kwakwalwa wadda idan yaro akan ta yake tafiyar da rayuwa da ake kira executive functioning yana iya tantance gaskiya da ƙarya yana iya zaba abu mai kyau ya bar mara kyau wajen wato amfani da abun akan rayuwarsa. Akwai kuma kwakwalwa na bangare na biyu wanda anan wannan cin zali yake samun tasiri wato shine a survival state. Wannan bangare na kwakwalwa ya samu asali ne daga yara waɗanda ba sa samun kulawa daga gurin iyayensu kafin ma su zo muwar shiga makaranta ko koyon wani abu a talabijin. Akasari yara a gidansu iyaye ba sa jin su a jiki su sa tattalin wannan guri na kwakwalwa ya ginu su tsallake daga wannan karkashin kwakwalwa da baya tasiri in banda kawai yaro yana ganin sai yayi ci zarafi ko yayi wani abu mara kyau sannan ya ji dadin rayuwa ko kuma ya samu shiga a al'umma. Wani zaki ga yaron a gidansu yake ganin ubansa ko uwarsa suna cin zarafin juna ko kuma shi kansa a gida ake tsangwama sa. Ba a lura da wannan yaro ya je makaranta sai kiga akan wanda ya ga cewa yana da raunin kuzari a jiki ya iya rama abu.
To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu kuma bari mu koma ga malama Hawwa Babura. Shin zaki iya bada misalin inda yara ke koyar ɗabi'ar cin zarafi?
Ba fa lalle wai a cikin sa'annu bane suke tsangwama juna. Malamai ma suna iya cin zalin yaro ta kalamai marasa daɗi, zagi, muzantawa. Kiga yaro ya zama a cikin wani irin matsayi na damuwa sai kuma ya dauka wannan damuwar tasa sai ya je ya kwafa akan wani wanda yake ganin zai iya cin zarafinsa. Akwai din inda yara suke koyan ɗabi'u marasa kyau a talabijin a kafofin sada zumunta amma akasari wasu yaran ma ba su san kafofin sada zumunta ba, ba su da waya.
Ita ma fitacciyar ƴar jarida Dr. Shefi Bello ta ce
kamun a yi maganan abu yana da kyau a san yaya tushensa. Wannan cin zarafi ko cin mutunci wato bullying ba sabuwar abu bane. An fara ta tun lokacin kakanninmu. In aka ma tambaye ni yana nan jiki ne da mutum kowaye yana da shi amma bambanci shine idan aka sokane ka yaya zaka ansa wato a turanci ake ce yaya reaction ɗinka. Abin da ke bambanta cin zarafi mutum da wanda ya ji fushi amma kuma yayi amfani da hikima a nuna rashin jin daɗin sa. Ko ina a duniya dai wannan abin matsala ne. Bambancin kai shine zaka duba a wani gari yana yawa yafi wani gari domin mutane sun gane yadda za su ba ma juna girma, sun gane yadda ake hikima idan ko sabani ya shiga tsakanin kai da wani. Kuma wannan abun eh da gaskiya cewa yana farawa a gida zaka ga yaranka suna yi tsakanin juna sai ka kwabe su ka ja musu kunni. Amma ka kwabe su ka ja musu kunni bai isa ba sai me ka nuna mishi ga yadda zaka yi idan abu aka yi same ka domin yadda kai da yaranka a gida haka zai fita yayi da yaran wasu a waje.
Daga ƙarshe bari mu ji kiran da bakin mu za su yi akan mafita ga matsalar cin zarafi ga iyaye, malamai da kuma gwamnati.
Ina kira ga malaman makarantu da su dage akan lura da mu'amalolin yara da kuma yi musu wa'azi ko sanarwa akan tsangwama ga shi me yi da shi kuma wanda ake yi wa. Amma musamman kira na ga iyaye akan su daina horar ƴaƴansu in sun zo musu da abu. Ya zamana iyaye sun zama su ne abokan ƴaƴansu na fari.
Sunana Dorcas Shefi Bello. To a takaice dai ko dai za a yi social media campaign ko dai za a yi physical campaign wato za a je gidajen mutane takun shine idan matsala ya same ka abun yi shine ka samu mafita ne mahimmanci dake kunshi da hikima yadda a karshe dai abinda zamu yi zai kawo cin gaba
kowani iyaye ga ya gidan shi yake ya makarantar da yake ayyan shi yake ya kuma abubuwan da suke dubawa a kafafan sada zumunta yanda za su yi kuma su gyara su tabbatar komai bayan suna dubawa shine su yi kokarin cewa suna da free cycle wanda za su zo su zauna tare da yaran su sometimes sai mun tuba ma a gida ba a je a zauna kawai da yaran ka ba su dama su yi magana kai ka ba da naka labarin shi ma yaran sai baki ne ce wallahi ni da nake makaranta ni ma kaza kaza in kaga abu irin wannan tun wuri a dan mataki
madalla wannan rahoton bincike yayi nuni da cewa girman kai da bacin rai na iya zama dalilai na cin zarafi to masu sauraro gabaki daya kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amerika sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar bangaren lafiya bangare ne dake da matakar muhimmanci wajen inganta da kuma bunƙasa rayuwar al'umma domin ci gaban ƙasa wannan yasa gwamnatin Najeriya ke tafadi tashi da kuma tsare-tsare domin ganin cewa an bunƙasa harkar lafiya a ƙasar daga cikin waɗannan tsare-tsare akwai samar da lafiya na bai daya wato universal health coverage da kuma samar da ingantattun magunguna da sauransu dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da ministan lafiya na Najeriya Dr. Muhammad Alifati inda ya fara da yi mana bayani kan inda aka kwana a batun samar da lafiya na bai daya
gwamnatin tarayya ƙarshen shugaban ƙasa president Bola Ahmed Tinubu tana da kudiri na kokarta wajen samar da lafiya na bai daya wato universal health coverage farawa da harkar lafiya na mataki na farko primary health care wanda akwai centers wato asibitocin shaka tafi da yawa sun kai 8,000 a Najeriya wanda muke kokarin yanzu a ba su dama ta hanyar kudade da za a tura musu yanda ma'aikata za su samu daman aiki da magungunan da kayan aikin sannan kuma daga nan zuwa shekara uku a bunƙasa su kai 17,000 wannan shine kudirin da shugaban ƙasa ya bayyanar a watan December na shekara 2023 wannan ɗaya kenan daga cikin take-take da aka dauka na biyu shine farfado da ilmantarwa wa ma'aikatan aiki wato na can mataki na farko wato frontline health workers shirye-shiryen da muke yi kenan na wata da wata ni yanzu za a zo a yi launching din su muna sa aniyan ma'aikatan lafiya na frontline wato na mataki na farko 120 a cikin shekara uku ya zamanto an kara musu tuni akan ilmantarwansu yanda su kula da al'umma sannan da tsare-tsare na kawo magunguna domin a fara samun sauki domin akwai jama'a da suke wahala domin neman kudin magani ya zamanto da matsala to banda wannan akwai abin da ake kira vulnerable groups fund wannan tsari ne na hukumar inshora na ƙasa National Health Insurance Authority wanda gwamnatin tarayya take bada bangaren kudadenta domin a biya wannan premium din wato wanda ba su da karfi su samu daman samun magani ba tare da sun biya kudi masu yawa a asibitoci ba to wannan shi ma shi a cikin shirye-shiryen da gwamnatin tarayya take yi karshen shi shugaban ƙasa wahalalun da ake ciki a ƙasar mu mun san cewa abubuwa suna da wahala a yanzu kuma shugaban ƙasa yana sanar da shi duk kokarin da muke yi neman mafita ne bayan wahala akwai sauki to wannan wahalalun da suke ƙasar mu muna ganin cewa da taimakon da gwamnati ke shiryawa taimakon ubangiji za a samu mafita idan mutane suka yi hakuri har wannan shirye-shiryen da gwamnati ta tsara su fara bayyanuwa amma a yanzu haka akwai mata wanda suke samun kulawa a na mataki na farko wajen antenatal care kusan 200 a kowane wata akwai wanda suke samun kulawa wajen aihuwa a asibitocin mataki na farko da gulma wanda gwamnatin tarayya take bayarwa akwai ma'aikata na lafiya da likitoci da ungozumi da nurses wajen 2,500 wanda aka dauke su a asibitocin na mataki na farko ta hanyar hukuma na kulawa da lafiya na mataki na farko wannan ina magana ne duk faɗin Najeriya amma fara farawa aka yi, kuma wata warwarewar harkar lafiyar Najeriya ba yau ya fara ba, ba ƙarƙashin wannan gwamnati ya fara ba, ya fi shekara da shekaru abubuwa suna taɓarɓarewa. Yanzu ne abu tura ta kai bango, amma gwamnati nan ta shugaba Tinubu ta ya kashin ƙoƙarinta kuma tana kai, kuma ba za ta daina ba, za ta ci gaba. Kuma kamar yadda kowa ya sani, gwamnatoci na jihohi 36 sun zo mun rattaba hannu a watan Disamba da ya wuce a nan Abuja da health sector renewal, inda suka sa hannu cewa za su yi abin da gwamnati tarayya take yi, to su ma za su yi nasu ƙoƙarin, za su ƙara ba da dama da kuma sa kuɗaɗe na jihohinsu domin a tabbatar da an bunƙasa harkar lafiya na mataki na farko. Sai ɗauki lokaci kafin a ce ko ina da ko ina, ko na lungu da saƙon Najeriya an samu wannan abin. Amma dai an fara, kuma kiranmu shi ne su ma jihohinsu ci gaba da tallafawa, sannan kuma al'umma da su ma'aikatan lafiya su ma su yi su dubi yanayin da al'umma take ciki, su ma su taimaka su ci gaba da kulawa da jama'a, da mata masu juna biyu, da mutane masu neman rigakafi, da wanda ba su da lafiya, a samu dai a wuce wannan lokaci kafin saukin ya zamanto ya faɗaɗa.
To mai girma minista, kwanan nan an samu bullar cuta a wani lokacin sai a ce strange disease, wato cutar da ba a san ma menene ba, kuma hakan ya faru a jihohi kamar Sokoto da Kaduna. Shin me ke faruwa ne, ganin cewa akwai hukumomin da ke kula da kuma kare yaduwar cutuka a kasar?
To annoba ba sabon abu ne kan faru, yawanci annobobin da suke aukuwa yanzu sun ma ragu. In za a iya tunawa kwanakin baya, ai annoban ciwon sankarau ne ake samu ya kashe mutane da yawa. To amma domin an yi rigakafi kuma Allah ya kiyaye, yanzu wannan annoban ta ragu. Kaɗan ne kawai ake jin labarinta, kamar a jihar Yobe da jihar Adamawa da sauransu. Wannan abun da ta bullo a asibitin 44 ba sabuwar cuta ba ce, cutar lassafi ba ce. Lassa kuma ƙwayan cuta ne wanda ya fi shekara 50-60 da aka gano shi a arewa maso gabashin Najeriya a garin Lassa, wanda beraye da suke zuwa kusa da gidajen mutane su suke gurɓata abinci ko ruwa, inda in mutane sun sha, idan bera ko ya yi sa baki ko kuma an yi fitsari a kai, aka zo kuma aka ci abinci a kai, to sai a samu kamu da wannan cuta. Mutane ko ba su fahimci wannan ba, saboda haka sai a baza abinci ko a bar abinci a buɗe, tunda wannan berayen su suke kawo wannan cutar. Amma abinda gwamnati tarayya take yi shine tabbatar da faɗakarwa da jama'a, tabbatar da cewa akwai kaya na kare ma'aikatan lafiya domin cutar tana yaduwa ta taba su, sannan kuma akwai magani da ake bayarwa, ribavirin, in an san mutum yana da shi, cutar zazzabi ne mai tsanani, akwai magani da muka tura a isurjin da wannan abin ya auku, yanda za a rage rasa rayuwa idan mutum ya ma samu da wannan cuta din. Fatan mu shine cewa nan da ba da jimawa ba za a samu rigakafi da cutar lassa, kuma mun yi kwamiti da za su fara bincike akan kawo rigakafi da cutar lassa, amma har yanzu ba a kammala wannan ba. Tsare-tsaren ake yi nan da lokacin Allah ya sa an samu wannan rigakafi, muna ga za a kai ga lokacin da watakila yawanci mutane za su samu rigakafin ba ma sai su samu wannan cuta ba. Amma kafin nan dole mutane a hankalta, a kula da abinci, a kula da tsaftace muhalli, yanda beraye da suke kawo wannan cuta su ya shigo da ita cikin al'umma, ba su samu kusanci da abinci ko ruwa ba. A rika rufe abinci a gida, a rika kulawa da tsaftace muhalli, yanda wannan cutar ba ta saurin yaduwa ba.
To mai girma minista, akwai wasu kuɗaɗe wanda bangaren lafiya ya samu a wannan gwamnatin, shin waɗannan kuɗaɗen na menene?
Cikin tsarinmu na bunƙasa harkar lafiya na mataki na farko, primary health care yana shine ginshiki na wannan tsarin, kuma bunƙasa ta dole sai da dama da gwamnati ta sa kuɗinta. To wannan kuɗi naira biliyan 50 da muka aje, wanda za mu tura shi wa jihohi a watan March, zai je ne ga asibitoci na shakatafi 8,800 a duk faɗin Najeriya. Kowanne za a basu daga cikin wannan, kuma idan suka samu za mu zuba ido ya zamanto an yi amfani da wannan kuɗi ɗin domin taimakawa ma'aikatan lafiya da suke wurin da magunguna da jama'a za su amfana da shi, da kuma gyare-gyare na wannan asibitocin, da kuma sa ido akan cewa kada a yi wani abu da wannan kuɗi wanda ba shi ne dalilin da ya sa gwamnati ta ba. Sannan kuma kiranmu ga jonorishin jihohi shine, in gwamnati ba da wannan nata, su ma kuma su ba da nasu kashi 25% na abin da suka samu nasu gudumawan, tunda harkar lafiya ya buƙaci gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi duk su haɗa hannu. Banda wannan biliyan 50 ɗin wanda za mu yi wannan a kwata ɗaya ne, a sauran kwatas da za a yi a wannan shekara akwai fiye da biliyan 100 kuma wanda zai ma za a kai shi ga wannan hanya, tare da kuma tallafi da muka samu daga masu kawo gudumawa a kasar mu domin mu cimma burin mu na bunƙasa harkar lafiya na mataki na farko. To duk yadda muke so, duk yadda shugaban kasa yake so gyara harkar lafiya, dole sai ma'aikatan lafiya wanda kuma hakkin asibitocin da yake kansu sun yi tsayin daka tabbatar da cewa wannan kuɗaɗe in an ba su su yi amfani da shi da ya kamata, domin in ba su yi ba jama'a ba su ga amfani shi ba. So mu dai za mu yi namu ɓangare, amma kuma muna kira ga su kuma idan an ba da wannan dukiyar al'umman su tsaya a kai su ga cewa an yi amfani da shi da al'umma su amfana.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a mako mai zuwa, inda ministan lafiya na Najeriya zai ci gaba da yi mana bayani kan irin matakan da ake ɗauka game da tsadar magunguna a ƙasar. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Allah da ke ji nasiha da zan ba ma iglesia ko jama'a al'ummai gaba daya shine da wannan karin da muna ciki, nasiha da zan ba mutane ita ce bari kowa ya yi biyayya ga mahukunta, ga ma ba wani mai iko sai dai yardar mai duka. Mahukuntan da suke nan kuwa naɗin mai duka ne, saboda haka duk wanda ya yi wa mahukunta tsayayya ya yi wa umarnin mai duka kenan, masu yin tsayayyan nan kuwa za a yi masu hukunci, domin kuwa mahukunta ba abin tsoro ba ne ga masu aikin nagari sai dai ga masu mugun aiki. Kana so kada ka ji tsoron mahukunci, to sai ka yi nagarta, sai kuwa ya yabe ka, domin shi ba wa mai duka ne don kyautata zamanka. Amma in kai mai mugun aiki ne, to ka ji tsoro, don ba a banza yake rike da takobi ba, ai shi bawa ne na mai duka, mai sakawa mugun da fushi. Saboda haka wajibi ne ka yi biyayya ba domin gudun fushi kadai ba, amma domin lamiri. Kuma shi ne ma ya sa kuke biyan haraji, don su mahukunta ma'aikata ne na mai duka, suna kuma yin wannan aiki a koyaushe. Ku ba wa kowa hukuncinsa, masu haraji harajinsu, masu karɓan kuɗin fito kuɗinsu na fito, waɗanda suka cancanci ladabi ladabi, waɗanda suke cancanci girmamawa girmamawa. Kada hakkin kowa ya zauna a kanku sai dai na kaunar juna, domin mai kaunar makwabcinsa ya cika shari'a kenan. Nasihan da zan ba wa mutane kenan a iglesia na, bari kowa ya yi biyayya ga mahukunta, ga ma ba wani mai iko sai da yardar Allah. Mahukuntan da suke nan kuwa naɗin mai duka ne.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.